sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa. Ana kuma iya kama mu a Africa zango na 102.5 ko kuma Alpha Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu a hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari barkamu da warhaka. Alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari daga birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Talata ta farko a watan Satumba shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Mutane kalila ne suka iya bacci a Bahamas bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai suna Dorian ta dira kan tsibirin Grand Bahama ta wargaza shi da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya. Shugaban Hong Kong Carrie Lam wace ke fama da matsalolin mulki ta ce a yau Talata ba ta da niyyar sauka daga kan gadon mulkin ta don kawo ƙarshen zanga-zanga adawa da ake yi wa gwamnatin ta. A yau Talata ne aka shirya cewa majalisar dokokin Birtaniya za ta kada kuri'ar amincewa da kafa dokar hana wa kasar ficewa daga kungiyar tarayyar Turai ta EU ba tare da wata yarjejeniya ba.
Kanin labaran kenan. Hukumar EFCC ta kama wata mace da ake kyautata zaton tana daya daga cikin gungun yan damfara da hukumar yaki da manyan laifuka ta Amurka FBI take nema ruwa a jallo. Muna da rahoton bayan labarai. Yan kasuwa jamhuriyar Niger sun koka ganin yadda rufe kan iyakokin da Najeriya ta yi yake shafar talakawa.
Wannan kayakin da suke tsaye bakin boda daga Najeriya zuwa Niger ba kaya ne waɗanda suke da cutarwa ga ƙasar Najeriya da Niger ba, kaya ne waɗanda talakawan Najeriya da Niger suke amfani shi.
Sai kuma shirin noma tushen arziki da Mustapha Nasir Batsari ke gabatarwa. Abdul Aziz Adili Toro zai karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aikowa ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum. Mutane kalilan ne suka iya bacci a Bahamas bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai suna Dorian ta dira kan tsibirin Grand Bahama ta wargaza shi da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya. Dorian ta afka akan tsibirin ne a daren Lahadi ko da shike gaba ɗayan ranar Litinin ba a ji motsin ta ba. Masu hasashen yanayi suna tsammani guguwar za ta matsa a yau Talata, amma kuma a yanzu tana barazana ga jihar Florida. Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya ce muna tsakiyar bala'i mai tarihi a wasu sassan arewacin Bahamas. Munafarmu a yanzu ita ce mayar da hankali akan bincike da ceton mutanen da abin ya shafa. Shugabar Hong Kong Carrie Lam wacce ke fama da matsalolin mulki ta ce a yau Talata ba ta da niyyar sauka daga kan gadon mulkin ta don kawo ƙarshen zanga-zangar adawa da ake yi wa gwamnatin ta wacce ta girgiza birnin tsawon watanni uku, kuma ta musanta rahotanni da ke cewa shugabannin China sun hana ta sauka daga mulkin. Tana mai cewa tana son ta magance rikice-rikicen siyasa na birnin da kanta. Lam tana mayar da martani ne wa rahotannin kamfanin dallacin labarai na Reuters game da wani muryar wanda a ciki aka jita tana gaya gungun shugabannin 'yan kasuwa a makon da ya gabata cewa ita ce ta janyo wannan fitinar da ke faruwa a Hong Kong, tunda ita ce ta fito da dokar da ta haifar da zanga-zangar. Duk da haka, Lam ta faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa ko da wasa ba ta yi tunanin sauka daga kujerarta ta mulki ba. A yau Talata ne aka shirya cewa a majalisar dokokin Birtaniya za ta kada kuri'ar amincewa da kafa dokar hana wa kasar ficewa daga kungiyar tarayyar Turai ta EU ba tare da wata yarjejeniyar da za ta bayyana sharuɗan ficewar ba a ranar 31 ga watan Oktoba na wannan shekara da muke ciki. Muhawar da za a yi a yau Talata ita ce akan abin da za a yi kuri'a a kansa. Idan har aka jefa kuri'ar amincewa da matakin 'yan majalisar masu goyon bayan matakin, za su jefa kuri'ar gobe Laraba akan dokar da za ta nema wa'adin tsawon watanni uku daga kungiyar tarayyar Turai ta EU kafin bangarorin biyu su iya cimma yarjejeniyar Brexit a taron da za a yi a tsakiyar watan Oktoba. Prime Minister Boris Johnson ya yi alƙawarin aiwatar da ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ta EU bisa la'akari da wa'adin watan Oktoba ba tare da ko akwai yarjejeniya ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya karfafa gwiwar masu bada agaji da su cika alƙawarin da suka dauka na bayar da taimakon kuɗaɗe domin yakar cutar Ebola.
Premièrement dans le domaine de l'Ebola, il faut reconnaître que
da farko dai dole ne mu yarda cewa kasashen da suka dauki alƙawarin ba da tallafin za su ba da shi ne kafin ƙarshen shekarar nan, saboda haka wajibi ne mu cika wannan alƙawarin ba da kuɗaɗen. Zuwa yanzu dai cutar Ebola ta kashe mutane sama da 2,000 yayin da mutane 1,000 sun kamu da cutar. Yara 8 sun mutu a wani hari da aka kai wata makarantar primary a tsakiyar China jiya Litinin. Wasu dalibai 2 kuma sun raunata sakamakon harin a ƙauyen Chaogyangpong da ke lardin Hubei, in ji sanarwar da 'yan sanda suka fitar a garin Enshi. An kama wani mutum mai shekara 40 da haihuwa, kuma ana ganin sa a matsayin babban wanda ake zargin sa a lamarin. 'Yan sanda ba su bayyana yadda aka kai harin ba, amma da yawa daga cikin yaran makaranta a ƙasar China ko dai sun mutu ko sun raunata sakamakon kisan gilla da wuka a 'yan shekarun kwanan nan. An kashe ɗalibai 9 a cikin watan Afrilu na shekarar 2018 a kusa da makarantar sakandare a lardin Arewa maso yammacin Shanxi, yayin da yara 14 suka ji rauni a wani harin wuka da aka kai wa ɗaliban makarantar firamare a yammacin Qingying a watan Oktoban bara.
To a gaida Hadiza da karanto labarai.
Matar dai wacce AFCC ta kama da ke jerin mutanen da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ke nema, ta yi amfani da hanyar musayar kuɗi ta yanar gizo da ba ruwansa da babban banki.
To sai a gafarce mu, bari mu faro takon a Najeriya, inda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa AFCC yankin Benin ta ce ta kama wata mata mai damfara ta yanar gizo da ke haɗa kai da abokanta annatinta da ke Amurka, kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana.
Matar dai wacce AFCC ta kama da ke jerin mutanen da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ke nema, ta yi amfani da hanyar musayar kuɗi ta yanar gizo da ba ruwansa da babban banki da ake kira Bitcoin, inda aka gano darajar Bitcoin 185 ga matar da akan yi kai zunzurutun kuɗi naira miliyan 656 da 371,490.
She received a call through Bitcoin about 185 Bitcoin, which by current market value is 656,371,490 has been traced to her.
Nan shugaban EFCC na shiyar Benin Muktar Bello ke cewa an kama matar da bai ambaci sunanta ba ta hanyar musayar kuɗin Bitcoin, inda takan tara bayanan jagororin kamfanoni ko kasuwanci masu hulɗa da ƙetare ta tura ‘yan uwan haɗin bakinta na Amurka da kan aiwatar da damfarar.
Emails of chief executive or maybe officers in organization that deal with foreign transfer of funds are targeted.
Wannan fa hanya ce, in ji Bello, da ‘yan damfarar kan kutsa akwatin wasiƙar yanar gizo na hamshaƙan jami'an da kan yi hulɗa da kuɗin ƙasashen ƙetare da hakan ke bada damar yin damfarar. Dama shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Ibrahim Magu ya bugi ƙirjin kama 'yan damfarar, duk da sukar da hukumar ke sha na zaɓar waɗanda takan yi wa dirar mikiya da ƙyale wasu da ke ɗanyen ganye da gwamnati.
Mun yi aiki so much, at least mutane akwai tsoro, ba kaman da ba mutane suka yi abin da suka ga dama, amma yanzu ƙarya ce, ba za ka iya zalunci jama'a ka ce ba za a yi komai ba. Kuma mun yi iyakar gurgudu, mun karbe ma jama'a kudin sata da kudin da aka cuci al'umma, mun yi iyakar gurgudu kwarai, kuma mun kai su kotu, muna nan muna prosecuting nasu.
EFCC ta ce ta samu motocin alfarma wajen matar, kuma za ta gurfanar da ita a kotu a nan Najeriya bayan kammala dukkan bincike. Gwamnatin shugaba Buhari dai na alfahari da yaƙi da cin hanci tun lokacin da ta shigo gwamnati a shekara ta 2015, inda 'yan adawa ke cewa a'a su kawai ake sawa a gaba. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To daga batun damfara kuma sai harkokin mulki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci ministocinsa su fitar da taswirar bada rahoton ayyukan ma'aikatu na hukumominsu a ƙarshen kowane wata. Sai dai masana kan harkokin tafiyar da gwamnati da kuma ayyukan majalisa sun ce lokacin da shugaban ya ayyana domin samun rahotannin ya yi kaɗan matuƙa, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana.
Ministan sadarwa Dr. Isa Alfantami, wanda ya bayyana haka yayin karɓar bakuncin shugabannin hukumar kula da lamuran fasaha sadarwa ta Najeriya, ya ce umarnin na shugaba Buhari na kunshe ne cikin jawabin ganawarsa ta farko da ministocin bayan rantsar da su. Sai dai masu nazari kan lamuran shugabanci da sha'anin gwamnati sun ce wa'adin wata guda domin ba da rahoton yayi kaɗan matuƙa, kamar yadda Dr. Abbati Bako ke faɗi.
Wannan manufa da aka fito da ita ta bibiyar abubuwa bisa alƙaluma na kowace ma'aikata da kuma wato rassanta, wannan zai ba da dama da ike za a azzama ma'aikatan kowace ma'aikata na su ringa fito da alƙaluma ko su ringa ɗora al'amuran tafi da mulkin al'umma bisa alƙaluma. Iyakaci shawarar ba ta wuce cewar lokacin ya yi kaɗan ko ya ƙunci wata ɗaya ba, kamata ya ce aƙalla wata uku sau huɗu kenan a shekara, wanda yake wannan zai ba da dama inda yake za a zauna a yi nazarin duk abin da yake tafiya a kowace ma'aikata da kuma irin wato rassan wannan ma'aikata. A saboda su alƙaluma abubuwa ne da ake buƙata na daidai, ba a buƙatar koda kuskure guda ɗaya a al'amuran da suka shafi alƙaluma na tafiyar da mulkin ƙasa.
Shi kuwa Honorable Alhassan Uba Idris, tsohon wakili a Majalisar Tarayyar Najeriya, cewa ya yi sabon tsarin da fadar shugaban ƙasar ta fito da shi zai sauƙaƙa aikin bibiyar ayyukan kwangilolin gwamnati da 'yan majalisar dokoki kan yi daga lokaci zuwa lokaci.
Wannan zai taimaka wajen tafiyar da al'amura na gwamnati da na majalisa su ringa tafiya kafada da kafada, musamman lokacin nan na yanzu da zubin majalisa ta yanzu da muke ganin cewa tuwo na mai na nama na ne. Su agencies da parastatals kaga idan sun ba da nasu report din, to zaka ga su kuma 'yan majalisa yawanci dukkanin ma'aikatar gwamnati, to akwai kwamitattuka da suke kula da wa'annan agencies din. Saboda haka su kuma 'yan majalisa daga lokaci zuwa lokaci sun je sun yi oversight function, domin daman su suka sa kuɗaɗen nan a cikin budget, agencies din su suke auratar da ayyukan nan. Saboda haka su agencies din kaga idan suka ba da rahotonsu kaga zai taimakawa 'yan majalisa su ga cewa aikin nan an yi na gaskiya ko ba a yi ba. Wannan shawara ta yi daidai, amma akwai gyara. Ina mai ba da shawara da gwamnatin tarayya ya kasance ta mai da wannan abu ya zama wata uku ya zama kwatale, kamar yadda 'yan majalisa suke yin aikinsu kaga aikin zai tafi daidai kenan, zai tafi kafada da kafada.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da yau mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Shimbanjo ya buɗe cibiyar koyar da fasahar samar da hasken lantarki mai amfani da hasken rana a Jami'ar Bahar ta Kano, wanda ya ce za a rinka amfani da ita wajen horar da ɗalibai a kan wannan fasaha baya ga samar da hasken lantarki a kan titinan da ke harabar jami'ar. Haka kuma mataimakin shugaban na Najeriya ya halarci taron koli kan harkokin ilimi da gwamnatin jihar Kano ta shirya, tare da kaddamar da sabon shirinta na ba da ilimi kyauta daga firamare zuwa sakandare. Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na kwari, bari mu rufe taskar hotelin namu a jamhuriyar Niger, inda 'yan Najeriya mazauna Niger ke kokawa bisa rufe iyakoki da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi, da suka ce ya kawo cikas a harkokin kasuwanci da kuma sa hauhawar farashin kayan masarufi, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin mu Suleiman Munibarma ya haɗa mana.
Shigo da kaya kirar kamfanonin Najeriya domin sayar da su a kasuwannin jamhuriyar Niger sana'a ce da wasu 'yan Najeriya suka dogara da ita shekara da shekaru, sai dai matakin rufe iyakoki da gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka a tsakiyar watan jiya ya jefa irin waɗannan 'yan kasuwa cikin zillimi sakamakon tsayawar harkoki, kamar yadda suka shaida mun lokacin da na zagaya kasuwar 'yan Najeriya da ke mai da aka fi sani da gidan leda.
Sunana Alhaji Hussaini Talmana Ayi Jega. Jiro hebo da nan gaskiya ne, saboda an ci an shiga da mugun makamai da cuta ma al'umma da kuma hana shiga da shinkawa da sauransu. Mun sai kaya a Kano, wasu na can Bodo Katsina, wasu an tsare Bodo Kamba. Mugun mun shago mu ana ma kwallo cikin yanzu a halin yanzu. Mamakin shagon mun da cike muna hakokin mun lahaya lau mu sai da kaya mu je mu sayo su nan kwana na 10-15, amma ba tare da maya ɗaya ba. Mu wani sana'a gare ta muka dogara da mu aƙalla mun shiga 30 a nan Niger, muna sana'a, muna da gidaje, muna da iyali a ciki. Mu muna ɗauko kaya na kamfuna na Najeriya iri-iri, kaya na business na trader.
Girman matsalar da aka shiga a yau yasa kungiyar 'yan Najeriya mazauna Nijar kiran gwamnatin Muhammadu Buhari ta dubi halin da waɗannan 'yan ƙasar ke ciki a sanadiyar rufe iyakoki, inji mataimakin shugaban wannan kungiya Alhaji Gambo Ibrahim.
Wannan kayakin da suke tsatse bakin boda daga Najeriya zuwa Nijar ba kaya ne waɗanda suke da cutarwa ga ƙasar Najeriya da Nijar ba. Allah ya halin kaya ne waɗanda talakawan Najeriya da Nijar suke amfani shi. Shine ku kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi hakuri waɗannan irin kayakin a fasu shi.
Kun taba kai koke haka zuwa wajen hukumomi?
Wannan yankurin shi a gabanmu. Shugaba na ƙasa baki ɗaya ya tafi ƙasashen waje. Dan Allah ya kawo mu shi lafiya, za mu yi kokari mu je mu yi tawaga. Mu je mu sami ainihin shi jakadanmu na Najeriya wanda ke nan zaune Nijar domin mu ƙara jin cikakken bayani, kuma mu je mai da koken ainihin 'yan Najeriya bisa ga irin matsalar da suke fuskanta na rashin shigowa da kaya.
Bayanai daga yankunan da ke makwabtakar kudda-kudda jihohin arewacin Najeriya na nunin farashin ababen masarufi ya tashi sama. Saboda haka jami'in kare haƙƙin jama'a Salisu Ahmadu Nasu Bollo Nijar ke jan hankula don ganin an tausayawa talaka.
Talaka yanzu shine yake shan wahala don saboda abubuwan da yake wakana. Ka san yanzu akwai kwamba da take tasowa daga Kano har zuwa Yemi. Ka san akwai kwamba da take tashi daga zuwa Kano har zuwa bakin Algeria. Ka san ayo akwai kwamba da take tashi daga Kano har zuwa bakin wajen Gigimi bakin Chad. To yau in kai lissahi kaso duniyar mu ce ya kamata a buɗa mu ita talaka jadi yau da gobe.
Ko da yake hukumomin Najeriya na alakanta wannan mataki da yunkurin dakile barauniyar hanyar masu fasa kwabri da masu safarar makamai da miyagun kwayoyi, wata majiyar gwamnatin Niger na cewa ba su yi zaton haka abin zai zo da tsauri ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To dangane da batun rufe bodar, Sade Sa'idu Daura ya ce muna kira ga shugaba Buhari ya sani babu abin da ke faruwa a bodar sai cin hanci da musgunawa jama'a da jami'an tsaro ke yi, saboda haka akwai buƙatar ɗaukar mataki. To kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da agogo ma na Washington ke cewa karfe 11:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau za ku ji ci gaban hirar Hassan Umaru Tambuwal da Dr. Salisu Ahmad Gusau akan taron samar da irin kayan amfanin gona daban-daban da aka gudanar a birnin Ibadan a kwanakin baya.
Sannan wanda duk kuma muka kama doka ta muka kama yana sai da iri gurbatacce, doka ta ba mu dama mu kai shi kotu mu hukunta shi kuma a tabbatar da bai sake yi ba.
A can jamhuriyar Nijar ma za ku ji ci gaban hirar Sulaimanu Barma da Mamman Sani Abdu akan taron neman bunƙasa noman shinkafa a ƙasar ta Nijar.
Ton yan ka ɗauki ton 130,000 in kun ka kai shi wajen injinoni na yin shinkafa ton 75,000 ne yake hitowa. To kun ga bai ba. To shi ne president ya ce to shi a adiba a yi nazari a gani ya ne za a yi.
A yi saurare lafiya. To madalla, a cikin makon jiya ne dai muka fara kawo maku hirar Hassan Umaru Tambuwal da Dr. Salisu Ahmad Gusau akan taron samar da irin kayan amfanin gona daban-daban da ya gudana a birnin Badun. To yau ma dai ga ci gaban tattaunawar.
Dumine ne aikin ku? Aikin mu ba ma yin iri, ba ma noma iri, ba ma sayar da iri, amma muna bin duk wanda yake noma iri, muna bi mu tabbatar da irin da yake no yake shukawa kuma yake sayarwa mai kyau ne, mai inganci ne, ba gurbatacce bane. Shine aikin mu na musamman. Sannan wanda duk kuma muka kama doka ta muka kama yana sayar da iri gurbatacce, doka ta ba mu dama mu kai shi kotu mu hukunta shi kuma a tabbatar da bai sake yi ba. Kuma in ma aka kai wani matsayi, to in ma yana da lasisi na sayar da iri, to za mu janye lasisin.
To wannan aikata ta ku tana aiki akan irin gero, dawa, koko, wake,
ka sani duk iri akwai iri na crops wanda su ne na
kayayyakin abinci kamar su dawa, masara, gero, wake da sauransu. Sannan kuma akwai iri na vegetables wanda su ne su alayyahu, su waye, su mangoro, su waye, duk irin da ka sani tana hurin mun ma'aikatan mu ya shiga a ciki, kuma muna tabbatar da cewa irin da duk zai fito zai zama mai inganci ga manomi.
To a can birnin Yamai na kasar jamhuriyar Nijar ma ga ci gaban hirar Suleiman Muni Barma da Mamman Sani Abdu akan taron bunƙasa noman shinkafar a kasar Nijar.
Kuma in mun ka noma shi ton 130 in an kai shi wurin matasa kamar wurin da ake gyaran shinkafa kashi 70 bisa 100 ne ake hiddowa kamar shinkafa ta kwarai, sauran du dauda ce. To kenan ton yan ka doki ton 130 in kun ka kai shi wajen injinoni na yin shinkafa ton 75 ne yake hitowa. To kun ga bai ba. To shi ne president ya ce to shi a adiba ai nazari a gani ya ne za a yi a Niger a noma shinkafa zai isa al'umma na Niger. To he mun kai kundi mun ka sa dan committee dan takaice mun kai kundi mun kai mishi mun ka ce mishi in ana son Niger a yi shinkawar da tacciwar ta ishi 'yan Nijar mu kai ton 170 kin nan gari za a yi gari za a yi gari za a yi fusa sashe sashe. To mun ka aka yi majalisar ministoci ta 18 ga watan July aka yi bincike mun ka faɗa mu duk ministoci gaban prime minister suka ce eh wannan program ya yi, kuma president ya ce shi ma ya gamsu da wannan program, amma abin da yake so mu a 2025 da mun ka ce bai yi ba, mun yi nisa kwarai, mun maido shi a 2023.
Ya kamata
a cimma wannan kudari na ton 170 daga nan zuwa 2023. To ya sa ai wannan abun? Na farko gandari da gare mu na cooperative da ku gani tun daga Ahiru har Gaya kun ga dai isar take. Banda wannan muna da gandaruka a Difa can kuma du da Lactad, muna da Amaradi ko ina inda dai addaruwa duk mun lisai. Inda adda gandari abinda a gare mu yau eka 10,000, inda babu gandari kamar tabukka ne ko kuma inda dai ruwa su ke kwantawa abinda a gare mu eka 16,000 kenan. Ku dauki 10,000 ga 10,000 kenan eka abinda a gare mu na yin noman shinkafa eka 26,000 muka ce za a rubanya so biyu akwai halin yin shi kwarai ku a rubanya so biyu bisa gandari a tahi daga 10,000 zuwa 20,000 bisa an can kuma tabuka inda adda ruwa su ke kwantawa tunda mu ko ina in kaddiba ni shir ko ina ruwa suna kwanta, shi kuma can daga 10,000 zuwa 16,000 a yi 32,000 a rubanya so biyu. Wannan mataki ne na farko ne kuma mun yi nazarin kuɗi abin zai ci wannan aikin in za a yi shi na bisa gandari. In kuna tunani kandaji na nan, kandashi tun bare ne ma ya kamata ya ba mu eka 45,000. To laktan da an kai ga aiki shi ne ya sama, ba mu same su ba. In ba hakan ba kandashi kadai ya isa a samu na gandari eka 45,000. To amma in ga yanzu abinda a gare mu kandashi wanda daga nan zuwa shekara biyu eka 6,000 za su hiddo muna. To kan in kun kara 10,000 kenan 16,000 mu ko 20,000 muke so kenan 4,000 gwamnati kuma za shi su wani wuri.
Kenan akwai yiwuwar cimma wannan kuduri na kokarin samar da wadatar shinkafa a nan Nijar daga nan zuwa shekarar 2023.
Insha Allah mu ganin muke ma kamar in an kai wannan ayyuka an kai kamar gandari aka kai shi daga 10,000 zuwa 20,000 ana ma cimma wannan gurin a 2021 ana ma cimma shi. Zan ba ku misali, Nijar a dunnan kewayen kasashen ga ita kai take shinkafa so biyu ga shekara.
To jama'a, yau ma dai anan shirin ya kammala a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Hassan Umar Tambuwal da Sule Mumuni Barma da suka ba da gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasir Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Kowa gaida na Batsari, yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Turu da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayu da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon na farko ya fito daga Husaini Abdulkadir Inkaibu a madadin al'ummar Inkaibu ya ce duk wanda ya tuna bara ba shi dadin bana ba. Sashen Hausa na Murya Amurka. Na fara da wannan magana ne ganin yadda gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari take kira ga matasa da su koma noma domin rage zaman banza da rashin aikin yi. To abin ya canza salo domin wallahi dubban al'umma sun dukufa harkar noma. Amma gashi an sako ruwan kogi ya laƙuma mutane dukiyar da suka aza a gona. Shi ne amfanin cewar a koma gonar tunda ba za su iya magance matsalar ambaliyar ruwan kogi ba. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Abubakar Salisu Kozaki da Umar Abdullahi Gambaki suka ce baki daya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Da Allah ku ba mu dama mu yi kira ga dan Mulsal yankin mu na Kafur akan kaiwa Allah da annabinsa ka gyara mana wutar lantarki da ta taso daga sabuwar ƙasa zuwa garin Kanya ta hoto Kozaki ta hade da dutsin kura didda dai mun san ba aiki bane amma wallahi ne bar yankin mu na buƙatar dauki domin kuwa mun shafe wata da watanni nefar a yanke take. Sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Usman Kasim Kiringim na arewa mazaunin ƙasar Libya tare da magaji soja Kiringim na arewa da kuma Usman A Bello Bunkari suka ce baki da assalamu alaikum masashin Hausa na Murya Amurka. Da fatan ma'aikatan ku suna cikin koshin lafiya. Hakika rahoton Mulkin Dinkin Duniya ta fitar abun dubawa ne kan yadda ake kisar mutane a sakamakon tashe-tashen kulla da ake fama da shi a tarayyar Najeriya. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta gaggauta daukar mataki a kai. A ƙarshe muna addu'ar Allah ka muna ƙarshen sa. Amin sum amin. Mun gode ta sharbiyoyi Hausa.
To Mallam Abdul Aziz barka da dawowa. Kafin mu karkare ga kadan daga cikin tushen muhimman kanin labarai.
Mutane kalilan ne suka iya bacci a Bahamas bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai suna Dorian ta tara kan tsibirin Grand Bahamas ta wargaza shi da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin ƙuriya. Dorian ta afka kan tsibirin ne a daren Lahadi ko da shike gaba ɗayan ranar Litinin ba a ji motsin ta ba. Masu hasashen yanayi suna tsammani guguwar za ta matsa a yau Talata amma kuma a yanzu tana barazana ga jihar Florida. Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya ce muna tsakiyar bala'i mai tarihi a wasu sassan arewacin Bahamas. Manufar mu a yanzu ita ce mayar da hankali akan bincike da ceton mutane da abin ya shafe su. Shugabar Hong Kong Carrie Lam wacce ke fama da matsalolin mulki ta ce a yau Talata ba ta da niyyar sauka daga kan gadon mulkinta don kawo ƙarshen zanga-zanga adawa da ake yi wa gwamnatinta wacce ta girgiza birnin tsawon watanni uku kuma ta musanta rahotanni da ke cewa shugabannin China sun hana ta sauka daga mulkin. Tana mai cewa tana son ta magance rikice-rikicen siyasa na birnin da kanta. Lam tana mayar da martani ne wa rahotannin kamfanin dillancin labarai na Reuters game da wani muryar da wanda ake ciki aka jita tana gaya gungun shugabannin 'yan kasuwa a makon da ya gabata cewa ita ce ta janyo wannan fitinar da ke faruwa a Hong Kong tunda ita ce ta fito da dokar da ta haifar daga zanga-zangar. Duk da haka Lam ta faɗa manema labarai a yau Talata cewa ko da wasa ba ta yi tunanin sauka daga kujerarta ta mulki ba.
To a gaishe ki. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na ƙarshe a wannan yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan batun kai hare-hare da ake yi wa 'yan ƙasashen Afirka ko kuma a ce baƙi wato 'yan Najeriya da sauran baƙi a Afirka ta Kudu. To za ku kuma iya garzayawa shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter domin yin tsokaci kan wannan batu ko kuma bayyana ra'ayoyinku. Kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗayansa da rahotanni har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka jagoranci wannan shirin da suka hada da Judy da kuma Nadia da ita kuma Hadiza da karanto labarai alheri ke muku fata alheri sai ku dakaci shirin matasa yau da gobe.